This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 18 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga kan labaran duniya.
To, hawwa shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya rike gandun dajin Amazon. Shugabannin kasashen Najeriya da Indiya sun yi alƙawarin ƙarfafa alaƙa a fannin tsaron teku da kuma yaƙi da ta'addanci a wata ganawa da suka yi a jiya Lahadi. Haka kuma ra'ayi cewa hukumomi a Gabon sun ce masu kaɗa ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar, fiye da shekara guda bayan da sojoji suka hamɓar da shugaban ƙasar da ya daɗe a kan mulki.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahotannin za ku ji yadda ƙalubalen tsaro a Najeriya ke ci gaba da zama alaƙaƙai ga al'ummomi, musamman ma a yankin arewa maso yammacin ƙasar, inda 'yan bindiga ke ci gaba da gasawa al'ummar yankin Gujiya a hannu.
Zuwa sati biyu haka babu sahiyar da mutanen nan ba su kashe muna ko su dokan muna ko su ƙone muna kayan gona.
Haka zalika, muna tafi da tattaunawa da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ICPC, Barista Musa Adamu Aliyu, dangane da batun matsalar cin hanci da rashawa da ta zama ruwan dare a Najeriya, har ma da irin nasarorin da hukumar tasa take samu.
Kuma duk waɗanda muke gabatowa a gaban kotun mutane ne bincike ya tabbatar da cewa zargi ya yi ƙarfi a kansu.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. To, amma da farko ga kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya rike gandun dajin Amazon. Don bikin abin da Fadar White House ta kira tarihin da zai bari kan yaƙi da sauyin yanayi, inda ya kwatanta shi ta fuskar tattalin arziki tsakanin ƙasashe ta hanyar samar da tsabtataccen makamashi a duniya. Biden ya sauka a Manaus, babban birnin jihar Amazonas, inda dajin mafi girma na duniya yake. Biden ya sanar da cewa ƙarƙashin gwamnatinsa, Amurka ta zarce burinta na samar da dala biliyan 11 a kowace shekara a fannin samar da tallafin yanayi na ƙasa da ƙasa a shekarar 2024, wani muhimmin ɓangare na yaƙi da sauyin yanayi da ƙasashen kudancin duniya suka yi fafutukan nema. Yaƙin kare duniyarmu a zahiri yaƙi ne da ɗan adam zai ci gaba da yi shekaru masu zuwa. Yana iya zama kawai barazana ga dukkan al'ummomi da kuma dukkan bil'adama, in ji Biden. An gabatar da jawabin ne a wani gidan tarihi a Manaus don murna ga dajin Amazon da kuma nau'in halittun da ke can. A ɗaya ɓangaren kuma, biyu daga cikin waɗanda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa, mai gabatar da shirye-shiryen talabijin na Fox News Pete Hegis don zama sakataren tsaro da kuma tsohon ɗan majalisa Matt Gaetz a matsayin babban lauya, ta ƙaddama kan lalata ka iya yin barazana ga amincewar majalisar dattawa wajen tantance su yi aiki a majalisar ministocin Trump. Hegseth, mai shekaru 44, ya biya wata mata da ta zarge shi da yin lalata da ita a shekarar 2017 wasu kuɗaɗe da ba a bayyana adadinsu ba, domin kauce barazana abin da yake kallo a matsayin ikirarin da ba shi da tushi balle makama. Kamar yadda lauyansa Tim Palotto ya shaida a kafar yaɗa labaran Amurka ƙarshen mako. Gaetz, mai shekaru 42, ya yi murabus ba zato ba tsammani a makon da ya gabata daga majalisar wakilai, ana dab da ƙarshen wa'adinsa na huɗu na shekaru biyu, kwanaki kaɗan gabanin kwamitin ɗa'a na majalisar ya kusa kammala bincikensa kan ko ya yi lalata da wata matashiya mai shekaru 17 da kuma zargin yin mu'amala da miyagun ƙwayoyi ba bisa ƙa'ida ba. Wasu 'yan majalisar sun bayyana Gaetz yana nuna hotunan mata tsirara a zauren majalisar. Shugabannin kasashen Najeriya da Indiya sun yi alƙawarin ƙarfafa alaƙa a fannin tsaron teku da kuma yaƙi da ta'addanci a wani taro da suka yi a jiya Lahadi, inda suka kuma amince da ƙarin tallafi ga kasashen kudancin duniya. A ziyararsa ta farko a Najeriya, shugaban ƙasar Bola Tinubu ya karɓi baƙuncin firaministan ƙasar Indiya Narendra Modi a babban birnin tarayya, inda dukkanin su bi suka yi magana kan wani sabon babi na dangantakar abokantaka da suka shafi tsaro da makamashi da fasaha da kasuwanci da kuma ayyukan ci gaba. Modi ya sha daukar India a matsayin muryar yankin kudancin duniya, kungiyar kasashen da ake dauka a matsayin kasashe masu tasowa ciki har da Najeriya, amma kuma sun hada da kasar China da wasu kasashe masu arziki na yankin fasha. Labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Gaba kaɗan a cikin shirin Sarfili zai dawo da ƙarshen labaran. Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jihar Zamfara a Najeriya, inda ƙalubalen tsaro ke ci gaba da zama babban matsala da ke addabar al'ummomi musamman a yankin arewa maso yammacin ƙasar, inda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karensu ba babbaka ta cin zarafin mutane yadda suka ga dama, inda haɗin tsakanin nan suka bullo da wani sabon salo na ƙona amfanin gona. Kada in ja ku da nisa ga Abdulrazak Bello ƙaura da cikakken rahoto.
Mazauna yankunan karkara a jihar Zamfara, musamman inda ke bakin bodar jihar Zamfara da jihar Kebbi, sun koka tare da neman ɗaukin jami'ai a kan barnar da suka ce 'yan bindiga na yi musu ta hanyar ƙone amfanin gonar da suka noma, inda suka ce 'yan bindigan na bi gonakinsu ne suna cinnawa waken soya da dawa wuta suna ƙonewa ƙurmus. Alhaji Aliyu Chairman shine shugaban 'yan bangaren yankin farar ruwa da ke gundumar ɗan kurmi a ƙaramar hukumar mulkin Maru ta jihar Zamfara, ya ce 'yan bindigar sun yi gayya ne ta mutanensu domin kawai su lalata amfanin gonar da al'umma suka noma da kuma kama manoma, suna aza musu kuɗin fansa tare da aza ma wasu yankuna diyan biya muddin suna son zaman lafiya.
Zuwa sati biyu haka babu sahiyar da mutanen nan ba su kashe mana ko su dokan mana ko su ƙone mana kayan gona. Sun zo suna sa mu da wuta da waken suya. Mun hito mashin 30 to kuma yau ga yasu sun kama sako wutar.
Yace yankin nasu da ya kunshi ƙauyukan Zargada da Fararuwa da Dangodabe da sauran ƙauyukan da suna makwabtaka ne da garuruwan Unashe da Wasago na jihar Kebbi, wanda a cewar shi hakan ne yasa suke samun matsalar zuwan jami'an tsaro domin kai musu ɗauki a yankin nasu. Shi kuwa wani manomi da ke yankin Wanke a ƙaramar hukumar mulkin Gusau cewa ya zama wajibi su miƙa waya su kuma yi biyayya ga 'yan bindigar, ganin yadda yankin nasu ya zama wani saniyar wari a Najeriya, domin a cewar shi ba sa samun wani ɗauki ko wani agaji daga ɓangaren jami'an tsaro ko gwamnati muddin suka samu harin na 'yan bindiga.
A taƙaice kai mu haka babba a Najeriya muke ba yanzu. Za a zo aza muku kuɗi ba shan ruwa ba gefe ta raga ba dole ne sai kun ba da su, in dai har kuna son kuɗi da kayan gona ko abincin ku da sauran 'yan abubuwa na harkokinku. Don yanzu aƙalla akwai gari kusan ya kai 10 wanda an ka sara mai kuɗi, akwai mai miliyan 3, akwai mai miliyan 6, akwai mai miliyan 7, akwai har mai miliyan 10 akwai, kuma dole duk an tattara su kun ba da su dole.
To sai dai Mustapha Jafaru Kaura, babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Zamfara kan hulɗa da kafafen yaɗa labarai, ya ce gwamnatin jihar Zamfara na ƙoƙari matuƙa ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar.
Gwamnatin jihar Zamfara ta ba harkar tsaro muhimmanci ƙwarai da gaske. Gwamnatin nan ta ba ɗan jiha ta ba talaka damar ya kare kanshi gwargwadon duk yadda ya ji yana iyawa. A sanadiyar da haka ne gwamnatin ba ta sulhu ko wani sasanci da barayi. Na biyu kuma ta kirkiro da waɗannan 'yan askarawa waɗanda suke cikin garuruwa kuma ta ƙarfafa ainihin 'yan sa kai.
Tuni dai mai magana da yawon rundunar sojin saman Najeriya Air Commodore Olusola Akinboyewa a cikin wata sanarwa da fitar, ya ce sojin saman Najeriya da ke aiki a ƙarshen sabon rundunar yaƙi da 'yan bindiga a shi arewa maso yammacin ƙasar da ake kira Operation Fansar Yamma da soma fatattakar 'yan bindigar da ke jihar Zamfara da ma wasu yankunan da ke cikin arewa maso yammacin ƙasar a ƙarƙashin wani shiri na yaƙi da 'yan bindiga da suka yi wa lakabi da suna farautar mujiya. Matsalar tsaro da ake fama da ita a sassan Najeriya musamman a yankin arewa maso yammacin kasar ya zama wani abun alaƙaƙai ga al'umma da kuma mahukuntan kasar, la'akari da yadda al'umma ke kokawa su kuma mahukuntan kasar na cewa ana samun nasara wajen magance matsalar. Abdulrazak Bello Kaura, sashen Hausa na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
An gaida Abdulrazak Bello Kaura, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Kungiyar Hezbollah da ke dauke da makamai ta kasar Lebanon ta tabbatar da mutuwar shugaban hulɗa da manema labarai Muhammad Afif a wani harin da Isra'ila ta kai kan wani gini da ke tsakiyar birnin Beirut a ranar Lahadi. Ba kasafai Isra'ila ke kaiwa wasu manyan jami'an kungiyar Hezbollah da ba sa taka wata rawar soja ba, kuma hare-haren da take kaiwa ta sama ya fi kaiwa a yankunan kudancin Beirut inda kungiyar ke da ƙarfi. Sojin Isra'ila waɗanda tun farko suka ƙi cewa komai sun fitar da wata sanarwa da yammacin jiya Lahadi, inda suka ce sun kashe Afif. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta ce harin ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu uku. Hukumomi a gaban sun ce masu kada ƙuri'a sun amince da sabon kundin tsarin mulkin ƙasar fiye da shekara guda bayan da wasu sojoji suka hamɓarar da shugaban ƙasar da ya daɗe yana mulkin ƙasar tare da ƙwace mulki a ƙasar da ke tsakiyar Afirka mai arzikin man fetur. Sama da kashi 91 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne suka amince da sabon kundin tsarin mulkin a zaben raba gardama da aka gudanar a ranar Asabar, inji ministan harkokin cikin gida na Gabon, Haman Imungold. A wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar, ya ƙara da cewa an kiyasta kashi 53.5 cikin 100 daftarin tsarin mulkin, wanda ya ba da shawarar sauye-sauye masu yawa da za su iya hana mulkin mallaka da miƙa mulki, wanda ke buƙatar sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kafin a amince da shi. Daga ƙarshe, a wani babban sauyi, shugaban Amurka Joe Biden a karan farko ya baiwa Ukraine izinin amfani da makamai masu linzayi masu cin dogon zango da Amurka ta ƙera domin harba su cikin ƙasar Rasha, kamar yadda kafofin yaɗa labaran Amurka suka bayyana. Wannan hukunci na zuwa ne watanni biyu kafin Biden ya bar ofis, kuma gabanin rantsa da zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump. Shugaban ƙasar mai jiran gado ya bayyana shakku kan ci gaba da goyon bayan da Amurka ke baiwa gwamnatin Kiev. Ya kuma yi ikirarin ba tare da bayar da cikakken bayani ba cewa zai kawo ƙarshen yakin da Rasha ta kwashe watanni 33 tana yi kan Ukraine kafin ya hau mulki. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kwashe watanni yana matsawa Amurka da ta amince da yin amfani da makamai masu linzayi masu cin dogon zango da aka fi sani da Army Tactical Missile System domin daƙile ci gaba da hare-haren Moscow da ke ci gaba da yi na kai hare-hare ta sama da ƙasa a gabashin Ukraine.
Sarfi lahashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Toma Adalla, yanzu kuma sai batun cin hanci da rashawa da kan kasance tawaya ga cigaban tattalin arzikin kowace irin ƙasa a duniya, wanda hakan yasa ƙasashe da suka ci gaba a duniya ba sa ɗaukar batun da wasa. A ƙasar Sin, wato China, akan kashe mutum har lahira bisa laifin cin hanci da rashawa ko min girmansa a gwamnati. A tattaunawar mu ta wayar tarho, shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, ICPC, Barista Musa Adamu Aliyu, ya ce hukumarsa na iya yin ta wajen yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar, kuma ana samun nasarori da ma sauran batutuwa.
Ita wannan hukuma tana da wato nauyi da aka dora mata. Doka tsura mata na farko shine ta yanda za ta hana wato yin cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnati. Sannan na biyu, idan aka samu aikata shi wannan laifi ta yi bincike da kuma gurfana da waɗanda ake zargi a gaban kotu. Sannan kuma tana da kuma wani nauyi na ƙoƙarin wayar da kan mutane wajen illa yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin gangamin mutane domin yaƙi wannan. So idan muka fara da maganar ƙoƙarin hana shi wannan cin hanci da rashawa, akwai hanyoyi guda biyu zuwa uku da muke amfani da shi. Na farko shine mukan duba wato yanda al'amuran gwamnati suke tafiya a ofisoshi, wani irin kamar tsarurruka ne wanda suke wannan ofisoshi, kuma tsarurrukan da muka kalli su ana suna iya bada damar ayi yi wato cin hanci da rashawa. So muka yi kokari mu yi wa shugabannin wannan ma'aikatu mu ba su shawara cewa abu kaza kaza da muka gani muna so a daina, ko kuma ga abin da muke gani ya kamata a yi domin a hana aukuwar cin hanci da rashawa. Shi muke kira system study and review a Turanci, wanda daga wannan lokacin da na zo zuwa yanzu na san cewa mun yi irin wannan kamar kusan so 27 a ma'aikatu daban-daban domin mu duba muga wayannan matsaloli, inda kuma akwai abin da muka gano kuma muka yi wa shugabanni wato bayani da yanzu zai. Akwai ma'aikatar da muka tsuwa wasu daga cikin ma'aikatan wannan kuri sun karkatar da wannan kuɗin zuwa aljihunsu. Kuma dalilin wannan bincike da muke na duba matsalolin muka kano, wanda a yanzu haka muna ƙoƙarin gurfana da su a gaban kotu domin sun karkatar da kuɗin da ba nasu ba a cikin aljihunsu. So bayan nan kuma akwai abin da muke kira constituency executive project tracking. Shi kuma abin da muke mukan duba ma'aikatu ne ayyukan da ake na kwangila mu tabbatar cewa an yi su kamar yadda aka tsara. Mun bibiya ayyuka kusan 1,500 wanda muka tabbata cewa nan ne a yi su da abin da ya kamata a cikin waɗannan ayyukan da muka bibiya. Wato in ba dan wannan abin da muka yi ba da gwamnati ta yi asarar kuɗi kusan sama da biliyan 10, wanda wannan abin da muka yi shi ya jawo cewa aka da wato dakatar da wannan, sannan akwai kuɗaɗe da muka kwato, wato mun kwato kuɗi ya kai kusan biliyan 29. Idan me sarau zai iya tunawa, a cikin watan Satumba da Oktoba na wannan shekara na ya bayani cewa mun kwato kusan can sama da biliyan 20 a wasu sassa daban-daban na gwamnati a cikin kusan kasar wata daya, wanda shi ma kuɗaɗe da muka gano waɗanda yake kuɗaɗen gwamnati ne, amma ana kokarin a karkatar da su da kuɗin da ya gaba daya.
Kamar yadda ka faɗa, kun kai wasu wato irin waɗannan cases da aka samu zuwa kotu, inda haka ce kun samu yanke hukunci akan wasu da dama kamar 13 da ka faɗa. Kana ganin ana aiwatar da hukuncin da ya dace akan ma'aikata ko kuma ma duk waɗanda ake samu da irin waɗannan laifuka na cin hanci da rashawa? Wasu sukan ga kamar ila waɗanda ake yanke ma hukuncin kamar irin waɗanda ba su da uwa a bakin murhu ne ila, ya abin yake?
Muna iyakacin kokarin kuma duk waɗanda muke gaba to a gaban kotun mutane ne bincike ya tabbatar da cewa zargi ya yi ƙarfi a kansu, kuma ba mun ke shari'a ba, kotu ke shari'a, mu a koshi ne mu gabatar da wanda ake tuhuma, mu kuma gabatar da shi a gaban kotu wanda ya yi abin da muke yi.
Barista Musa Adamu Aliyu kenan, shugaban hukumar ICPC a Najeriya, a tattaunawarmu da shi ta wayar tarho. Sai a ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu domin jin ƙarshen tattaunawar. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiya da har kullun kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu daura kan zargin damfara fili a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin Ciki da Gaskiya yana karamar hukumar Karu dake jihar Nasarawa dake makwabtaka da Abuja, inda ake samun yawan nafarar mutane wajen sayan filaye. Wasu lokutan akan samu fili ɗaya da mutum uku ko huɗu kowanne ya ce nashi ne. Daga ƙarshe a ranta ya kotu a yi ta shari'a. Idan mutum yana da ƙarfin shari'a, watakila ya samu haƙƙinsa. Irin abin da ya faru kenan ga Buhari Yunusa Kumuriya, wanda ya shaida wannan fili a makon da ya gabata, irin taƙaddamar da shi da abokansa suka tsinci kansu ciki, lamarin da ya kai su ga shigar da ƙara kotun shari'a. Ga dai abin da lauyarsu Barista Richard Sanda ta shaida wa wannan fili.
Sun same ni ne akan shi Buhari wai ya raka wani abokin shi ne ya je siyan fili. To shi ya ga wurin ya mai, sai shi ma sai ya taya wani. Sai ya ce ma shi dan dabaran kenan, ya ce ma dan nan dabaran akan shi yana son ya siya fili. Sai suka yi ciniki, sai shi ya biya nashi. Da ranar da zai tafi filin sai kwashi abokanayen shi sun mutari da abokin tafiyan shi, second complainer din sai suka tafi land din. Su ma sun je sun ga ya zama kamar wakilin su kenan, da suke ganin filin su ma sun ce su ma suna so. Sai diba musu 100 by 100 each of them. Sai can daga baya ya sake dawo ya ce musu akwai wani 50 da yake nan just beside, idan suna so their interest sai su kawo su kara kuɗi, sai suka kara mishi kuɗi a kai. So ya zama kamar ya ba su 100 by 100 guda biyu da land 50+. So what happened was, da suka koma wurin after some time sun je su laying foundation, sai suka digging foundation. Da suka koma after sun yi, sai suka ga wani sun raising fence a wurin, sai suka kira shi suka ce shi to sun koga siya ba sa son wannan filin, da don sun ga da alamu akwai rikici a kai, saboda haka ya maida musu kuɗin su. Suka je suka yi minti sun bi shi har gidan shi, aka samu an yi meeting a gaban mutane, akwai shaidu ya ce musu on record ma akwai wani record din shi ranar, ya ce shi zai biya su kuɗin su siya fili. Ba shi dan lokaci kaɗan zai kira su, tun lokacin kusan shekara kenan plus bai sake kiran su ba. Shi yasa suka same ni, na ce musu to shi kenan, abin da ya musu cheating ne. Ya cheated them, a gane?
Eh, na gane.
So we can file a registrar complaint against them.
Yanzu Barista Rachel, a wace kotu kuka shigar da wannan ƙaran ne?
Upper customary court, ASU, where the land is under.
Okay, a nan yankin Karu ne?
Yes.
To barista yanzu ne hali yake ciki a kotu?
Yanzu dai ya taken plea din shi, ya taken plea ya ce he's not guilty, amma kuma da aka sa a kotu ya zo da ubangidanshi Nasiru Soja. Sunan wani shi ma wancan shi ma land speculator ne. Nasiru Soja ranar suka gaishe a kotu for the first time. Nasiru ya ce wai shi mutumin abu in-law shi ne, surukin shi ne, yana auren ƴar uwar shi, su yi haƙuri zai kira su a yi suruhu. Na ce musu suruhu ai na da kyau kuma akwai lada, saboda su ba shi lokaci don ba shi opportunity, mu ga ko za iya yin suruhu. To sun ba shi lokaci har up to the next day, the last adjourned day da muka tafi. Muka tafi kotu suka ce wai har yanzu ya haƙuri a ɗaɗɗaga musu kafa. Su za su biya. To ina ga the last the first time the matter came up, colleague ina ita hold the loan bill. Ka gane? So abinda ta ce mun sun same ka sun ce mata wai ta yi hakuri, ba su san ma office din mu bane suke na case din, in dan haka ne sun yarda za su biya. Sun yarda za su biya. To from that time da suka ce sun yarda za su biya, kuma za a samu a yi zama don a san ya za a yi a biyan. Ba su sake kiran su Muktarin da Buhari kuma ba. Sai kuma ranar da muka sake zuwa kotu. That's Monday on the 21st. The muka tafi kotu lawyers ya sake approach him in a way of mention. That is principal issue in chamber. Ya ce mishi wai ya zo ya gani hakuri ya ce wai they are willing to settle with us. Kuma out of court, she defendant in ya ga ma su tsari da cewa wai shi ya sa gida a kasuwa yana son ya sai da gidan ne ya biya su. Kuma sun ce they are no longer interested in the land because the land seem to have a lot of controversy and issues on it. So ba sa son land ɗin kuma kawai a ba su amma musu da kuɗin.
To a bangaren wanda ake zargi da shirye wannan badakala Umar Garba Adahama, mun fara ka muku martanin sa kan wannan zargi amma lokaci ya mana halinsa. Ga ci gaban tattaunawar.
Sun zargi ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake haɗa baki ake aka nemi damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye. Gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga. Ba a sani ba da an ɗauka kai mutumin kirki ne alhali ka yi harkar damfara kake yi.
Kana ji na?
Ina ji.
A ƙannan na tare da su tsawon shekara goma. Idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci, to su suna sane da haka. Idan kuma ba na yi suna sane, saboda sun aminta da ni na aminta da su. Muna harka na amana, sukan zuwa gidana mu samu awa ɗaya sama da haka muna tare da su. Kuma har yanzu zancen da muke da kai babu wani mutum da ya taba ganina na yi wani harka na zalunci a sanadiyansu ne mani na fara zuwa kotu. Kuma a nan ma da yake sun nemi su wulakanta ni su tozarta ni ne. In ba haka ba da farko sun kai magana human right. Da suka kai magana human right muka yi magana da su a September ne zuwa ending of February. Ina tunanin Allah shaida ne su duka sun riga sun sani. Akan haka na saka gida na a kasuwa don in sayar in biya su. Allah shaida ne yana ji kuma yana tsakaninmu. Duk abin da yake faruwa Allah yana gani. Ni ban yarda da zalunci ba don ban taba ganin wanda ya zalunce ta riba ba. Kuma ni iyayena ba su koya yarda da zalunci ba kuma ba su koya min zalunci ba. Kuma ni ban yarda akan harkan zalunci za a zama wani abu ban yarda ba.
Akwai abin da suka faɗa cewa da aka je kotu ma ka ɗau lawaya ka nuna gaba ɗaya ma ba a taɓa yin wannan abun ba cewa duka ƙarya ne ma ba mu ganin filayen ba.
To. Tunda magana dai tana kotu kuma suna da lauya sun dauki lauya lauyan su ne ma suka ba gabatar da shi sannan ni ma na dauki lauya magana kuma tana kotu kaga magana a kotu a yanzu ba zan iya ce maka wani abu akan magana da take kotu ba ko
yawa to shikenan
in haka ne magana mun sun kai magana zuwa human right suka ba da time zuwa ending of February kafin wannan lokacin ba mu wuce wata daya cikin na biyu ba sai suka kawo kara na kuma kotu.
A cikin
shi suka kawo kara na kotu a jiya ina ga jiya ne ko shekaran jiya muke kotu. A shekaran jiya muna tare da su shi babana Buhari muna magana da shi shi yana sanar da duk wannan magana. Na ce masa yin da abu ya faru amma dan Allah dan Annabi su yi hakuri ni ba zan yarda a ba su kanta ba zan yarda a tozarta su ba. Na ce ni na dauki wannan abin kaddara ne jarabawa ce Allah ya daura mu. Amma na saka gida na a kasuwa in Allah da zan siyar in ba su kudin su tunkulayen da zai amfane su domin ba zan yarda a wulakanta musu kudi ba. Muktari katinta ne a aikin katinta yake wahala ya hada zufarsa sannan shi kanshi ɗahir ɗan kasuwa ne ba idan gwagwarmaya da wahala sannan babu wani wanda na yarda na kudin sa
yanzu dai kai dai ya takeice ka shiga harkar fili ba harkar ka bace.
Na'am.
Ka shiga sana'ar kimiyya addu'a ka je ka koma kana harkar filaye kana har ma kyautan fili kake idan mutum ya kyautata maka kai dai dace kana addu'a ana ma alheri kai ma ka zama mai bada filaye baka ga kamar ka shiga aikin da ba ma naka ba.
To malam nasu yanzu dai kan wannan magana bayanin nan da ne maka haka yake. Kuma na san a matsayin ka nan ne ilimi mai fasira zaka iya fahimtar wani abu akan wannan maganganu. Tunda akalla ba kasar ba mun kai shekara goma da su. In da ni azzalimi ne ga zalunci shine harkata ga sun sani.
A ƙarshe malam Umar Garba yanzu dai gidanka yana kasuwa zaka sayar kuma ka bawa sauran mutane haƙoƙin su kenan.
Lalle ni dai abin da nayi niyya kenan kuma Allah shine shaida wannan kuma sirri na ne ba dan ma dai ka kira ni. Na yadda saboda na maka kyakkyawan zato ba da zan fara maka wannan abin da na boye a zuciyata ba.
To Allah ya kyauta. Barista Risal ta tabbatarwa da wannan shiri cewa wannan matsala ta zama ruwan dare a wannan yanki na Karu.
Barista Risal, kuna samun irin wannan matsalolin a wannan yankin karamar hukumar Karu?
Sosai kuwa. Sai ka ga an ruɗe mutane sama da biyar. Akwai musu da dini ɗaya a yi ta rikici su kuma da sun karɓi kuɗin asibar su cin dauna suna kallon ku don sun san ko akwai su kotu ɗaya za su je su je su nemi beli za su je su yi belin kansu a yi ta jayayya kai ta kashe kuɗinka wayansu har za su zo su give up su bar musu filin su yi Allah isa kai wayansu kuma ka gane ai wanda suka insistin kuma an kai insistin ka insistin ka matsa musu da yawa they will try to threaten your one or two things.
Wato saboda yankin yana kusa da cikin Abuja shi yasa ma yake da wannan irin rikicin ko.
Eh to haka dai a it's everywhere. Looking at the people, always see land grabbers. People that will just go, unsun da kawai land is standing, they will just ask why ne wurin. They will try to find out a little history. Ko kuma they will enter the land to go why they go. In ka zo, the way you su ga karfinka. In sun ga sun fi karfinka, then they will put all their strength on you. Then na fa haka za su samu judgment. Kana ji kana kallon za a ci maka fili. It happens a lot within this jurisdiction. Very, very well. I know a whole lot of people that are quite able to feel our non-jurisdiction. And come on, feel into me.
Masu sauraro abin da ya sawo kenan kan wannan batu da fatan wannan batu zai zama izina ga masu sayan filaye ko gonaki tare da tabbatar cewa ana sa lauya don kaucewa fadawa hannun bata gari. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasira da Meli Kaya, Bisar Fil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
Da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya fara wani bulaguro mai cike da tarihi a Brazil jiya Lahadi, inda ya zama shugaban Amurka mai ci na farko da ya zarci gandun dajin Amazon. Don bikin abinda fadar White House ta kira tarihin da zai bari kan yaƙi da sauyin yanayi, inda ya kwatanta shi ta fuskar tattalin arziki tsakanin ƙasashe ta hanyar samar da tsabtataccen makamashi a duniya. Biden ya sauka a Manaus, babban birnin jihar Amazonas, inda dajin mafi girma na duniya yake. A ɗaya bangaren kuma, biyu daga cikin waɗanda shugaban Amurka Donald Trump ya zaɓa, mai gabatar da shirye-shiryen talabijin na Fox News Pete Hegseth don zama sakataren tsaro da kuma tsohon ɗan majalisa Matt Gaetz a matsayin babban lauya, taƙaddama kan lalata ka iya yin barazana ga amincewar majalisar dattawa wajen tantance su yi aiki a majalisar ministocin Trump. Hegseth, mai shekaru 44, ya biya wata mata da ta zarge shi da yin lalata da ita a shekarar 2017. Wasu kuɗaɗe da ba a bayyana adadinsu ba domin kauce barazana abin da yake kallo a matsayin ikirarin da ba shi da tushe balle makama. Kamar yadda lauyansa Tim Palato ya shaida a kafar yaɗa labaran Amurka a ƙarshen mako. Gaetz, mai shekaru 42, ya yi murabus ba zato ba tsammani a makon da ya gabata daga majalisar wakilai ana dab da ƙarshen wa'adinsa na huɗu na shekaru biyu. Kwanaki kaɗan gabanin kwamitin ɗa'a na majalisar ya kusa kammala bincikensa kan ko ya yi lalata da wata matashiya mai shekaru 17 da kuma zargin yin mu'amala da miyagun ƙwayoyi ba bisa ƙa'ida ba.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da maimaitin shirin. yanzu a madadin Sarfila Hashin da ya taya ni gabatar da shirin, sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawi da ya hada mana shirin ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri, sai anjima da hantsi idan Allah ya kai mu.